بلچ وعنه رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیده لو لم تذنبوا لذهب اللہ تعالی بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون اللہ تعالی فيغفر لهم رواه مسلم. Wannan hadisi ɗin uwa malai ce wa anhu, shi ma hadisi ne da aka karɓo shi daga sahabi Abu Huraira, Allah ya ƙara masa yarda. Yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah kira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi, yace wallabi nafsi biyadihi, na rantse da wanda raina yake hannunsa. Law lam tudhnibu, da a ce ba kwa zunubi kwata-kwata, la zahaba Allahu ta'ala bikum, da Allah subhanahu wa ta'ala ya tafiyar da ku. Wa la ja'a bi qaumin, da kuma ya zo da wasu mutane, yudhnibuna, wanda za su rinka yin zunubi. Fa yastaghfiruna Allah ta'ala, su nemi gafarar Allah maɗaukakin sarki. Fa yaghfiru lahum, Allah maɗaukakin sarki kuma ya gafarta musu. Alhadisu rawahu Muslim, wannan hadisi ɗin uwa Imam Muslim ya fitar da shi. Wannan hadisi ɗin uwa ɗaya ne daga cikin hadisan da malam ya kawo shi a cikin wannan kitabi na sana al-istighfar, wanda dama ya kulla kitabin ne musamman don yayi bayani game da istighfari da falalarsa. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa a cikin wannan hadisi, ya ce wallabi nafsi biyadi, na rantse da wanda raina yake hannunsa. Wannan rantsuwa ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yawan maimaita ta a cikin maganganunsa. Za ka ji ta da yawa a cikin hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam, na rantse da wanda raina yake hannunsa. Wannan rantsuwa ɗin uwa ta kunshi tabbatar da siffa daga cikin siffofin Allah subhanahu wa ta'ala na al-yadu, shine Allah subhanahu wa ta'ala yana da hannu, hannun da ya dace da ƙudurarsa da girmansa da buwayarsa. Ba kamar yadda wasu daga cikin malamai suke fassarawa ba, cewa na rantse da wanda raina yake ƙarƙashin ikonsa. To wannan fassara ce ta kuskure ɗin uwa. Fassara ta daidai ita ce na rantse da wanda raina yake hannunsa. Shikenan, saboda rayuka ɗin adam gaba ɗaya yana hannun Allah maɗaukakin sarki, yana kuma sarrafa su yadda ya ga dama subhanahu wa ta'ala. Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi rantsuwa a maganganunsa domin ƙarfafawa, kamar yadda malamai suka ambata. Galibi yana zuwa da rantsuwa ne littaukidi, don ya ƙarfafa abin da yake so ya faɗa. Amma kamar yadda muka sha maimaitawa, maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya yi ta sawa'un da rantsuwa ko babu rantsuwa, wannan magana ce ta gaskiya, babu wani abu na rashin tabbas da yake shiga cikinta. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce law lam tudhnibu, da a ce ba kwa zunubi gaba ɗaya, la zahaba Allahu ta'ala bikum, da Allah maɗaukakin sarki ya tafiyar da ku. Wannan gabar ƴan uwa Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake ba mu labari cewa idan da a ce za mu zamto kamar mala'iku, hay'anmu da siffarmu za ta kasance kamar irin ta mala'iku, ko kuma yanayin ɗabi'unmu zai kasance irin ɗabi'ar mala'iku, waɗanda su la ya'sunallaha ne ma amarahum ma yaf'aluna ma yu'maruna, kwata-kwata ba ma yin zunubi gaba ɗaya. To da Allah subhanahu wa ta'ala ya tafiyar da mu gaba ɗaya, da Allah maɗaukakin sarki ya ɗauke mu daga doron duniyar gaba ɗayan mu, sannan kuma ya halicci wata sabuwar halittar wanda su kuma za su yi zunubi, Allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu idan sun nemi gafararsa. To wani zai tambaya ya ce, shin wannan hadisi yana ƙarfafa gwiwar mutum ya zunubi kenan don ya istighfari? A'a, ba haka hadisin yake nufi ba. Yan uwa, abinda hadisin yake nufi shine lalle ne Allah subhanahu wataala ya halicci dan adam a siffa ta daidai da kuskure kamar yadda mala'iku Allah madaukakin sarki ya halicce su a yanayi na daidai gaba ɗaya babu kuskure yadda kaga mala'iku yadda numfashi yake a wajenka idan baka yi numfashi ba za ka rayu ba to haka biyayya wa Allah madaukakin sarki yake a wajen mala'iku mala'iku yadda Allah madaukakin sarki ya gina su ya tsara su koda sun so su saba Allah madaukakin sarki ba za su iya ba haka Allah madaukakin sarki yayi su to mu kuma ɗan adam sai Allah madaukakin sarki yayi mu da yanayi guda biyu daidai da rashin daidai Allah subhanahu wataala ya kaddara mutum zai yi daidai sai kuma ya rashin daidai idan ya rashin daidai din nan kuma sai ya istighfari sai Allah gafarta masa shi yasa annabi tsira da aminci tsara sabbata a gare shi yace kullu ibnu adama khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun annabi tsira da aminci tsara sabbata a gare shi yace dukkanin dan adam gaba daya in dai kai dan adam ne ka fito daga tsatsan annabi adam alaihi salam annabi tsira da aminci tsara sabbata a gare shi yace me laifi ne kai me kuskure ne kai kana iya yin rashin daidai wannan ita ce dabi'a ta dan adam babu wani dan adam din da ya sauka daga wannan layi babu dan adam din da ya kaucewa wannan tsarin sai wanda Allah madaukakin sarki ya kiyaye daga cikin annabawansa da manzanninsa yan uwa masu albarka hatta yan uwa da hatta annabawa da manzanni malamai sun tattauna akan shin za su iya yin zunubi ko ba za su yi zunubi ba wannan mahalli ne na tattaunawa tsakanin malamai wasu daga cikin malamai suka ce kwata-kwata annabawa da manzanni Allah madaukakin sarki ya ba su isma ya ba su kariya ba sa kaucewa wasu kuma daga cikin malamai suka ce a'a manya-manyan zunubai Allah madaukakin sarki ya kiyaye annabawa da manzanninsa amma annabawa da manzanni za su yi sagha'irul dhunub kananan zunubai ina ga muku abubuwan da malamai suke tattaunawa wasu daga cikin malamai suka ce a'a annabawa da manzanni ba sa yin kabira ba sa yin saghira sai dai suka yi abin da ake ce masa tarku aula wanda muka yi bayani sati biyu da suka gabata abin da ya fi sai annabi ya bar shi sai ya yi abin da bai kai shi ba to duk malamai suna kokari su fito da bashariya dan adam taka ta dan adam nuna cewa lallai annabawa da manzanni su ma yan adam al'amarin haka yake to amma dai ko shakka babu annabawan Allah da manzanninsa Allah madaukakin sarki ya ba su isma ya ba su kariya saboda haka idan ka ce kullu ibni adama khata'un dukkan dan adam mai laifi ne sai ka cire annabawa da manzanni iya su kadai kawai ina fata an fahimta amma duk wanda ba annabi ba ba manzo ba shi zai iya yin kuskure zai iya yin daidai haka al'amarin yake sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace wa khairul khata'ina at-tawwabun sai dai mafi alkhairin mai kuskure mafi alkhairin mai laifi shine wanda idan ya kuskura nasa zai dawo yayi mai ya tuba to kaga tuban nasa shine abinda Allah madaukakin sarki yake so yan uwa ku duba shi yasa dan adam na farko annabi adam alaihi salam shine uban kowanne mutum kullukum min adama wa adamu min turab dukkaninku daga annabi adam kuke inji manzon Allah kira da aminci tsara tabbata a gare shi annabi yace amma annabi adam shi kuma an halicce shi ne daga kasa to dan Allah ya nuna mana ta dabi'ar mahaifin mu annabi adam ya muke sai Allah madaukakin sarki ya sa annabi adam tun a farkon rayuwarsa ya sa mutun tibe da zamewa wace zamewa ce shine lokacin da Allah madaukakin sarki ya sa shi a aljanna ya nuna masa wannan bishiyar cewa kada ka tunkare ta kada ka je kusa da ita kada ka ci ganyen bishiyar ta amma dukkanin wani dan ice da bishiya da ke cikin aljanna an halatta maka ita ka ci to me zai faru wannan umarni ne na Allah madaukakin sarki ya ba annabi adam alaihi salam kada ya ci wannan bishiyar annabi adam sai ya je ya tunkaro wannan bishiyar da shi da matarsa kuma suka tsinka suka ci dan uwa ya sunan wannan abin kuskure ina fata an fahimta shi sa karara a cikin sura daha Allah subhanahu wataala ya ce wa asa adam rabbahu me fagawa amma ka kuma gaba sai ce summajtabahu rabbuhu fataba alaihi me wahada
Allah subhanahu wata'ala ya ce wa'asa Adam rabbu, me ya wa'asa da Hausa an zaka fassara? Eh, sabo kenan ko? Allah madaukakin sarki ya ce annabi Adam yayi kuskure, ya saba wa Allah madaukakin sarki. Wani irin sabo ne? Umarnin da Allah subhanahu wata'ala ya bashi na kar ya ci bishiya, annabi Adam ya ci wacin bishiyar fagawa, saboda ka bai yi abin da Allah ya ce ba, dan ba ka ce da annabi Adam halakaki ba, ko akwai wanda ya ce da annabin Allah halakaki? Shi ne halakakken, in ya faɗa haka. Ina fata an fahimta. Yawwa, sai Allah ya ce summajtabahu rabbuhu, sai Allah maɗaukakin sarki ya zaɓi annabi Adam bayan mai yayi kuskure. To amma da yayi kuskuren haka kawai Allah ya zaɓe shi? A'a, ga abin da suka faɗa shi da matarsa. Qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ba haka bane? Dan uwa, wannan menene? Ba istighfari bane? Istighfari. To dan ka gane asalin ka yadda ka taso, babanmu na cancan sama gaba daya shi ya fara kuskurewa, kuma yana magafarar Allah madaukakin sarki. Ina fata an fahimta. Dan ka gane duk cikakka, duk kamalarka, dubban Allahnka, duk yadda kake, wallahi sai ka yi tuntube, sai ka zame, sai ka yi abin da ba daidai ba. Muna yin kuskure har ganganci ma lokaci din muna yi. Ina fata an fahimta. To wannan shine ma'anar wannan hadisi na manzon Allah, kira da aminci tsara tabbata a gare shi. Laulam tudnibu, idan da a ce ba kwa yin zunubi kwata-kwata, to da sai Allah madaukakin sarki ya tafi yadda mu. Ba haka Allah madaukakin sarki ya tsara yanayin rayuwar tamu ba. Ya tsara yanayin rayuwar mu ne dole sai mun yi zunubi mun nemi gafara. Haka Allah madaukakin sarki ya tsara. Babban malami Ibn al-Qayyim al-Jawziya, Allah ya masa rahama, yake cewa ɗan adam yakan samu daraja kololuwa, darajarsa ta sama a wajen Allah madaukakin sarki ta hanyar yin zunubi ya tuba, irin darajar da wanda bai yi wannan zunubin bai samu ba. Ga yadda al'amari yake, wani lokaci zaka ga mutum idan yana bin Allah madaukakin sarki sau da kafa sosai, to wani lokaci sai ga yana kokari ya rinka ruduwa da wannan biyar da yake Allah, ya rinka gani kamar ya cancanci wani abu na musamman, yaga ya cancanta a bashi wani matsayi na musamman. Saboda me? Saboda bin da yake Allah madaukakin sarki. Amma idan mutum ya dan zame, ya dan yi abin da ba daidai ba, sai zuciyarsa ta kare, sai kuma ya nemi gafarar Allah madaukakin sarki. Wannan karyewar da zuciyar tasa ta, ya san shi ba kowa bane a wajen Allah, ya san yana da laifi a wajen Allah madaukakin sarki. Wannan gafarar da ya nema kuma sai Allah madaukakin sarki ya yarda da shi, sai ya daga darajarsa fiye da da. Ba haka bane? So da yawa za ka ga mutum ya laifi, idan ya dawo ya tuba, kuma sai ka ga tuban nasa ya fi da kafin ya laifin. To duk wannan na ɗaya daga cikin falalar istighfari, mutum ya laifi ya tuba. Haka ɗan adam yake. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce da Allah madaukakin sarki ya kawo wasu mutanen daban wanda ba mu ba. Allah ya tafi da mu, ya kawo wasu mutanen daban wanda su za su yi zunubi, sannan su nemi gafara, sai Allah ya gafarta musu. Allah madaukakin sarki neman ma wanda zai ce a gafarta masa yake gafarta masa, subhanahu wa ta'ala. Haka duniyar ta gada, babu yadda za a yi mutane nagartattu duka, ba wanda yake zunubi a cikinsu su haɗu a cikin duniya ɗaya. Kamar yadda kuma babu yadda za a yi mutanen da duk zunubi suke gaba ɗaya ba mai bin Allah su haɗu a duniya ɗaya, babu. Yadda ka san idan da a ce mutanen duniya gaba ɗaya bin Allah suke ba sa zunubi, Allah zai tafiyar da su. To inda za a ce mutanen duniya yanzu gaba ɗaya duk sun zama mutanen banza duka gaba ɗaya, to Allah madaukakin sarki kuma zai tafi da su, saboda ya tsara dole sai an samu mai mutanen kirki da mutanen banza. Idan ba ƙarshen duniya da Allah madaukakin sarki ya tsara, duniya za ta tashi akan mutanen banza ne ba gaba ɗaya, in ban da wancan lokaci. Wannan ko wani abu ne na daban da zai faru ƙarshen duniya. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya bamu labari cewa alkiyama ba za ta tashi ba sai akan ashararren mutane. Duk duniya asharari, ba wani mutumin kirki a ciki a lokacin, a gansu alkiyama za ta tashi. Allah ya kiyaye. Shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu me amsalakum. Idan za ku juya baya duka ku daina bin Allah madaukakin sarki, ku bijirewa saƙon annabawa da manzanni, Allah ya ce to zai tafi da ku gaba ɗaya, ya maye gurbin ku da wasu mutanen wanda ba ku ba sannan ba za su kasance irin ku ba saboda haka kowanne ɗaya daga cikin mu in ya fahimci cewa dabi'ar dan adam haka Allah madaukakin sarki ya dora mu zamu yi daidai zamu yi kuskure babban abin da ake so shine walladhina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru li dhunubihim wa may yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamuna abinda ake bukata kenan abinda ake bukata kenan saboda haka wannan hadisi ɗan uwa ba yana goyon bayan aje a rinka zanubi bane ba yana bada umarnin lalle mutun yaje zanubi dan ya istighfari ba ba haka ake abinda ba haka ake nufi ba eh baya nuna cewa akwai wani nau'i na istighfari da ake bayarwa wanda idan mutun baya zanubi zai rinka cinye masa aiki wannan kuskure ne wannan babu wani nau'i duk istighfarin da kake ba wanda zai cinye maka aikin kirki sai dai ya ƙara maka aikin kirki ina fata an fahimta Allah subhanahu wataala ya samu dace amin yan uwa wannan hadisi Imam Muslim ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafinsa hadisi na hudu wa an ibn Umar radiyallahu anhuma an karbo daga sahabi Abdullahi dan Umar Allah ya ƙara musu yarda da shi da mahaifinsa kala yace kunna mun kasance نعود لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة من kasance muna irga wa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin zama daya kawai muna irga masa guda 100 menene guda 100 da suke irga masa shine istighfari zama daya kawai idan manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya zauna a majalisi kafin ya tashi sukan irga annabi yana yin istighfari guda 100 yakan ce rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim rabbighfirli ya ubangiji ka gafarta min wa tub alayya ka karbi tubana innaka antat tawwabur rahim lallai kai ubangiji mai yawan karbar tuba ne kuma mai jin kai ne Abdullahi dan Umar Allah ya ƙara masa yarda yace idan muka zauna tare da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zama na majalisi ana daukar darasi ana daukar karatu a wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace to sukan irga istighfari guda 100 idan an yi abu sai annabi yace rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim sai a cigaba da wannan abu kuma can sai ƙara cewa rabbi wai ba lokaci da yake ce yansu ba an fahimta ba lokaci da yake ta cewa ربي اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم ربي اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم اذا يتي ربي اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم زي سيغبا دوني ابن ني سما سي يقرا فدا تو كامن اتاي سي اريغا غدا 100 انا فاتا ان غاني اما كاي ينز اذا كسي اذا كزونا كوي كسي زكاي استغفاري با كاي ليفي با اي اذا كزونا كوي زكاي تي ربي اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم ربي اغفر لي وتب علي انك انت التواب كاي تي با ليفي بني amma ina ga mana yadda hadisin yake ne irada aminci tsara tabbata a gare shi haka yake yi wannan hadisi ɗan uwa yana nuna mana kaskantar da kai irin na manzon Allah irada aminci tsara tabbata a gare shi kamar yadda muka fa ambata a satin da ya gabata annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya riga ya gafarta masa zanubansa wanda suka wuce da wanda za su zo duka Allah madaukakin sarki ya tattara ya gafarta masa to amma gashi a zama daya kan yi istighfari guda 100 kaga abin da yake nuna mana mu da laifuffuka da zanubai suka dabaibaye mu ta sama ta ƙasa ta ko ina mu ya kamata mu lajanci wannan ba haka bane haka ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Allah ya gafarta masa zanubansa gaba daya in ma zai yi a gaba Allah ya ce ya gafarta masa duka an yafe su an goge su ba a buƙatar su amma kaga ni da kai yanzu babu wanda yace laifin mu Allah ya yafe mana duk muna nan da kayan mu ba haka bane muna nan da kayan mu kuma Allah zai mana kididdiga ranar tashin alkiyama to mu muka fi cancanta mu nemi gafarar Allah subhanahu wataala malamai suka ce wannan hadisi yana nuna mana ɗaya daga cikin ladaban yin addu'a shine idan mutum zai yi addu'a sai ya cike addu'arsa da sunan Allah subhanahu wataala da yake kamanceceniya da wannan addu'ar tasa ko kuma da abin da yake roko Allah subhanahu wataala yace walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha ko lalle Allah subhanahu wataala yana da sunaye al-husna mafiya kyawu sai Allah ya ce fada'uhu, ku kira Allah madaukakin sarki, ku roki Allah madaukakin sarki biha da wannan sunayen nasa. To ina ya kamata ka koyi yadda ake roƙon Allah da sunayen Allah shine a wajen manzon Allah. Kira da aminci tsara tabbata a gare shi. Shi sa idan annabi zai yi addu'a sai ya dauki sunan da yake dacewa da bukatarsa sai ya jona. Kaga yanzu annabi gafara yake nema ko? Istighfari yake yi. Da yace rabbi gfirli wa tub alayya sai tawassali da sunan Allah mai at-tawwabu ar-rahim. Ba haka bane? At-tawwabu siga ce ta mubalagha. Tawwabu fa'alu kenan, mai yawan karbatu ba, saboda duk bayin Allah subhanahu wata'ala suna komawa zuwa gare shi ne idan sun yi laifi. Dan taba ai raja'a kenan. Taba raja'a, ya dawo zuwa ga Allah madaukakin sarki, ya daina zunubin sa, ya yi nadama, sai a ce masa taba kenan. To Allah madaukakin sarki a koda yaushe yana karbar bayin sa da suke komawa zuwa gare shi. Kai lokacin da kake tuba ba shine lokacin da wancan yake tuba ba, lokacin da wancan yake tuba shine lokacin da wannan yake tuba ba. Bayi suna tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki a mabambanta lokuta, kuma kowanne Allah yana jinsa, kuma kowanne Allah yana amsa roƙonsa. Babban abin da ake bukata da shine ka cika sharadan tuban, ka cika sharadan karbar addu'a shikenan. To sai annabi ya tawassuli da wadannan sunaye, innaka antat tawwab, hakika kai ya ubangiji mai yawan karbar tuba ne, arrahim kuma mai jin kai ne. Kaga arrahim shi ma yana da alaka da jin kan mutum da tuba, da karbar tuban nasa ko, yana da alaka da shi. Sai annabi tsira da amince tsara tabbata a garshe jona shi. To dan uwa mai albarka, sai ka kalla duk irin bukatar da kake da ita a wajen Allah madaukakin sarki, ai kana addu'a. To dauki addu'a ka ce ka kalli sunayen Allah madaukakin sarki, wacce ce ta dace da addu'a ka, sai ka dauka ka jona. Haka ake roƙon Allah madaukakin sarki da sunayen sa. Yanzu arziki kake nema, sai ka ce Allahumma rzuquni innaka antar razzaq. Ar-Razzaq ba sunan Allah bane? Sunan Allah ne Ar-Razzaq. Dhul quwwati matin, kamar yadda ya zo a cikin wata ayar ko? Ilimi kake nema. Al-Alim ba sunan Allah bane? Sunan Allah ne. To sai ka kalli sunan Allah da ya dace da bukatarka, sai ka roki Allah madaukakin sarki da shi. Amma bai zo a sunna ba, bai kuma zo a aikin magabata ba, in uwa mu kalla da kyau, daukar wani suna daga cikin sunan Allah mun faridan shi, shi kadai ai ta kiran Allah da shi. An gane wannan da kyau? Misali kai ta cewa ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif me? An gane? Kana kiran sunan Allah ne kawai. Ya Latif, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, haka ne ya Rahman, Allah shine mai rahama. Amma me kake so? Ya Rahman irhamni, ba haka bane? Ya Razzaq irzuqni, ya Alim allimni. Addu'a ta fito ko ba ta fito ba? Ta fito, ta fito. Ba za ka samu daga cikin aikin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba, ko sahabbansa ko almajiran sahabbai tabi'ai sun dauki wani suna na Allah madaukakin sarki daya daya shi kadai suna ta kira, sai a karanta ya Allahu kafa 120. Ba daidai bane yan uwa, ina fata an gane. Wato komai ka bi shi yadda annabi, wallahi ka huta da Allah, haka ne ko ba ka bane? Komai ka kalle shi yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi shi, wallahi ka huta. Kuma shi ne zaka samu biyan bukatarka, dan Allah madaukakin sarki yana kallon annabi ne a matsayin wa, a matsayin wakilin sa, tunda shi ya turo doran kasa ya isa wa da mutane mai sakon da Allah yake so. Saboda haka abinda manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi, shi ya kamata mu kalla, sai mu yi shi kenan, sai mu tsira. Allah subhanahu wataala ya samu dace. Yan uwa masu albarka, mu kiyaye wannan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zama daya a majalisi, yana istighfari rabbi gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Yanzu kai da kake zaune kake sauraron karatu guda nawa kai, nawa zaka iya kama mu tashi? Kana sauraron karatu can sai ka ce rabbi gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, rabbi gfirli wa tub alayya innaka antat. Kama mu gama karatu ne sai ka kai da yawa, da Allah ka ci riba ko baka ci riba ba? Riba bi kenan, riba bi kenan. Ga sauraron karatu, ka karu da karatu, ga sauraron istighfar, haka ake duk inda ka je ka zauna dan uwa mumuni fa baya asara. mumini baya asara shi yasa annabi tsirada amince tsara sabata a garshe yace duk wani majalisi da mutane za su zauna su tashi ba ambaci Allah ba sai sun yi nadama da takaicin wannan zaman nasu ranar tashin alkiyama wallahi duk wani wajen zama da za ku zauna ku yi hira ku tattauna ku yi abin da yake a tsakaninku koda ba ku ci naman kowa ba koda ba ku yi gulma ba koda ba ku yi zancen da bai kamata ba hira kawai kuka wacce ta halitta amma babu ambaton Allah annabi ya ce wannan zaman naku sai ya zamto muku asara da nadama ranar tashin alkiyama kun ɓata lokacinku shi yasa kada ka yadda kai asarar lokacin ka ɗan uwa lokacin da kuke zaune da ƴan uwanka kuna hira kuna tattaunawa lokacin da ba kai kake magana ba kai an ɗan yi shiru wani ya karɓe ka yana ba da labari yi amfani da nadama yi istighfari اللهم اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم يوا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد زوا قرشي يوا الله سبحانه وتعالى تسبيحه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم شيكنه سيك ربوته هكا اكي ينوا سيك لا دنك ينا تتاروا بك سني با كلن كوكري زاكي كرنك اكاونت دينك يرنك هوا يدا كيشي سو اكاونت دين بنكين كلن يرنك ابنن يرنك سما اي كانا د 2500 كذا انت يا زما 2050 سيك كانا تاكاوا د قرفي ده الله باكا بني ya ka duba akawa dinka akwai wata 1150 haka sai ka ne mutane kowa kallon eh saboda ka dan fara jin ka da nauyi haka to wancan account din naka Allah shi ya kamata ya nauyi eh shi ya kamata ya nauyi ba wannan ba Allah ya sa mu dace amin wannan hadisi Imam Abu Dawud da Imam Tirmidhi suka fitar da shi Imam Tirmidhi ta hadisi ne sahih hasan ko kuma sahihi hadisi na biyar wa ibn Abbas radiyallahu anhuma an karbo daga sahabi Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yarda da shi da mahaifinsa yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yace mallazi mal istighfar wanda duk yalzimci istighfari yana cewa istighfari ya zamto istighfari baya rabuwa da shi zaman sa tashin sa tafiyar sa kwanciyar sa ko da yaushe bakin sa cikin istighfari yake bari ku ji abin da Allah madaukakin sarki zai masa ja'ala Allahu lahu min kulli dhiqin makhrajan Allah madaukakin sarki zai sanya masa dukkan wani kunci da yake ciki makhrajan wallahi sai Allah ya bashi mafita daga ciki duk wani kunci da ka sani annabi tsira da aminci tsara sabata a gare shi yace Allah zai sanya masa mafita wa min kulli hammin farahan duk wani takaici da bakin ciki da damuwa sai Allah ya sanya masa farin ciki wannan bakin cikin yayayi wanda da zai istighfari sannan warzaqahu min haythu la yahtasib sannan sai Allah madaukakin sarki ya azurta shi ta inda baya zato baya tsammani sakamakon me sakamakon istighfari dan uwa ka da zai istighfari Allah madaukakin sarki zai yayi baka duk wani kunci da damuwa da kake cikin ta zai fitar da kai daga cikin bakin ciki na rayuwa malamai suka ce wannan rayuwar ta duniya ce ko ta lahira duka Allah madaukakin sarki zai fitar da kai daga ciki sannan mafi girman abin kuma Allah zai azurta ka ta inda baka zato baka tsammani ta inda baka tsammani Allah madaukakin sarki zai azurta ka kai dai kawai ka lazimci istighfari dan uwa shahid akan haka Allah subhanahu wataala yace fa qultu astaghfiru rabbakum innahu me kana ghaffara yursilu samaa alaykum me midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara annabi nuhu alayhi salam yace fa qultu astaghfiru rabbakum nace musu ku nemi gafarar ubangijinku innahu kana ghaffara shine mai yawan karbar tuba idan kun nemi gafarar Allah madaukakin sarki kun yi istighfari mai Allah zai muku sai Allah sai rusulis samaa alaikum bidrara Allah zai sakar muku sama ta kwararan muku da ruwa ruwa alama arziki ne kuma alama arziki bane alama arziki ne wayumdidukum bi amwalin wa banina Allah zai dade ku zai kare ku da dukiya da yaya wayaj'al lakum jannatin wayaj'al lakum anhara Allah zai sanya muku gonaki da lambuka wayaj'al lakum anhara zai kuma sanya muku koramu wannan arziki ne hakanan a cikin surati yunus Allah madaukakin sarki ya cewa wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yaitu kullu dhi fadlin fadla haka Allah madaukakin sarki ya faɗa duk arziki ne yace wa anistaghfiru rabbakum ku nemi gafarar ubangijinku thumma tubu ilayhi sannan ku tuba zuwa gare shi istighfari kenan idan kai mai Allah madaukakin sarki zai maka sai ce yumatiukum mata'an hasanan Allah zai jiyar da ku dadi dadin da yake kyakkyawa wanne ne dadi kyakkyawa ka samu dukiyar ta hanyar halak ka kashe ta hanyar halak ka ci mai kyau ka sha mai kyau ka sa mai kyau ka shiga mai kyau shine arziki kyakkyawa ka kashe ta hanyar da Allah madaukakin sarki yake so idan kai istighfari Allah zai maka wannan sannan Allah madaukakin sarki yace wa yuti kullu bi fadlin fadla zai ba kuma duk wani ma'abocin falala falala Allah zai baka ilimi ya baka yalwarki zai baka abubuwa kala kala ga sanan sakamakon me wa anistaghfir rabbakum thumma tubu ilai yan uwa istighfari kenan kunga shedan yana mana asara da yawa ko shedan yana mana asara da kodaushe bakin mu ba lazim ta istighfari yan uwa wannan hadisi annabi kina da amince tsara tabbata a gare shi abinda ya faɗa farkon sa shine mal lazima listighfara lazimta sa zakai me ake nufi da lazimta abu yawa ko da Hausa aka ce wani ya lazimci wani ko wani ya lazimci aiki iri kaza abinda ake nufi kusan ko da yaushe in ban da dan lokaci kadan da ba a rasa ba suna tare eh wancan hadisi da annabi tsira da aminci tsara sabata a gare shi ya ga wancan mutumi da yace mata ya rasulullah qad takasarat alayya a'malul islam ayyukan musulunci sun yawa a kaina ya rasulullah ga wannan dan ba ni shawara sai annabi ya ce masa la yazalu lisanaka rataban min zikrillah kada harshen ka ya gushe danye daga ambaton Allah abinda ake so kenan me ake nufi da kada harshen ka ya gushe danye kada ka bar harshen ka ya bushe an fahimta me ake nufi kada ya bushe kullun ya kasance akwai istighfari a bakinka akwai salatin annabi a bakinka akwai halala a bakinka akwai kaza a bakinka abinda ake so kenan kada kai shiru baka yin komai sai gurgurdan lokacin da zaka huta ko kai bacci ko kana cin abinci ko kana yin wani abin da shi ma amfani ne a gare ka karatu kake yi na alqur'ani ko karantarwa kake yi ko wata magana kake mai fa'ida duk wannan abu ne da shi ma zai amfane ka amma dai bai kamata ya kasance bakin mu kawai yana zama haka kawai ba madina bata lokacin mu inda istighfari Allah madaukakin sarki zai mana irin wannan tagomashi saboda shi bai kamata mu bata lokacin mu akan wasu abubuwa ba wannan hadisi yan uwa al-imam Abu Dauda ya fitar da shi hadisi ne kuma ingantacce hadisi na shida وعن ابن مسعود رضي الله عنه ان قرأ daga sahabi Abdullah ibn Mas'ud Allah kara masa yarda qala yati qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yace man qala wanda yace astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi wanda ya faɗi wannan istighfari yace astaghfirullah ina neman gafarar Allah madaukakin sarki allazi la ilaha illa huwa wanda babu abin bautawa da cancanta da gaskiya sai shi subhanahu wa ta'ala ba kalmatul ikhlas ba kenan kalmatul ikhlas kenan alhayy wanda yake rayayye rayuwar da babu bai rigaye ta ba babu ba zai riske ta ba a gabanta rayuwa ce mutlaka subhanahu wa ta'ala sannan alqayyum wanda yake tsaye akan bayinsa cikin sha'aninsa gaba daya shi yake kula da su halittun sama halittun ƙasa halittun cikin ruwa wanda ka sani da wanda baka sani ba kullu yawmin huwa fi sha'ani subhanahu wa ta'ala kullun a cikin sha'ani Allah madaukakin sarki yake wancan yana buƙatar kaza Allah ya bashi wancan yana buƙatar kaza Allah ya bashi wannan yana buƙatar kaza Allah ya bashi lokacin da wani kifi yake bukata a cikin ruwa Allah madaukakin sarki zai amsa masa wani kuma yana can kan tudu a nesa shi ma kuma a lokaci da yake bukata duk kuma haka Allah zai tattara su a lokaci guda ya basu shine alqayyum wanda yake tsaye wajen gudanar da tafiyar da bayinsa subhanahu wataala wa atubu ilaihi sannan ina tuba zuwa gare shi idan kai wannan istighfarin me Allah subhanahu wataala zai maka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace غفرت ذنوبه ذا أغفر تذنبنسا وإن كان قد فر من الزحف كودا ذنبن لناكا يا كي ذنبن غدوا دغا ياكي كون سان جيرمان غدوا دغا ياكي ايكو كودا تاكي انا ياكي متين يا غدو Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu idza laqitumul ladhina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar wa may yuwallihim yawma idhin dubrahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'a sai Allah ya ce me faqad ba'a bi ghadabin min Allah kuma me wa ma'awahu jahannam Allah ya kiyaye Allah ya ce idan kuka hadu da abokan adawa filin daga ana gwabzawa Allah ya ce fala tuwalluhumul adab kada wanda ya sake juyo bayan sa da niyyar guduwa kada wanda ya sake juyo bayan sa zai gudu sai Allah ya ce wa may yuwallihim yawma idhin dubrahu dukkan wanda ya juya bayan sa zai gudu lokacin da ake filin yaki Allah ya ce illa mutaharrifan liqitalin aw mutahizan ila fi'a sai dai ɗayan biyu ko ya gudu ne dan ya je ya kimtsa ya dawo shine mutaharrifan liqitali irin ja da baya garago din nan da ake ko garago irin yana ja da baya guduwa yake yi shiri yake yi eh shiri yake an ka tsaya yazo ciki da kai kuma shikenan sai a samu matsala aw mutahayyizan ila fi'a ko kuma ya gudu ne ya je hadu da babbar runduna dan su dawo kuma su ƙara afka wacce din ba dai guduwa ya baga ba dai waɗannan mutum biyun ko to Allah ya ce in ba haka ba faqad ba'a bi ghadabin min Allah mutum ya koma da fushin Allah madaukakin sarki Allah yayi fushi da shi sannan me wa ma'awahun jahannam makuma sai ita ce wutar jahannama inji manzon Allah inji Allah subhanahu wata'ala shi ta kuma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin hadisin Abu Hurairah ya lissafa wasu abubuwa guda baka yace kowanne ɗaya daga cikin su yana cikin abubuwa masu halakarwa manya-manyan zunubai ne wanda Allah madaukakin sarki baya gafarta su sai mutum ya dukufa da istighfar yana ta neman gafarar Allah madaukakin sarki to daga cikin sai akwai at-tawalli yawmaz zahf ijtanibus sab'al mubiqat ai dun san hadisin ko daga cikin sai annabi yace wat-tawalli yawmaz zahfi da gudu a lokacin da ake kafsawa da abokan gaba to kun ga irin wannan zanubin ko da mutum yayi irin wannan zanubin idan yace astaghfirullah al-azim alladhi astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum wa atubu ilayhi annabi ya ce Allah ya gafarta masa zunubansa har wannan din saboda girman wannan istighfar saboda falalar da take cikin sa rawahu abu dauda wa tirmizi wal hakim wa qala hadithun sahihun ala shart al bukhari wa muslim wannan hadisi a ingantacce ne imamu abu dauda da imamu tirmizi da imamu al hakim duk sun fitar da shi hadisi ne kuma da yake akan sharadin Bukhari da Muslim kamar yadda Imam Al-Hakim An-Nisaburi ya ambata a cikin Al-Mustadrak al-Sahihain nasa saboda hadisi ne ingantacce shi mana ɗaya daga cikin ƴan uwa siyar na istighfar da suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai muna ta jin sigogin ko duk wanda mutum yayi sai dai an hikaito ta magana cewa wani malami yake cewa bai kamata idan mutum zai istighfar ya ce astaghfirullah wa atubu ilayhi ba kun san hujjar sa yace saboda idan ka ce astaghfirullah wa atubu ilayhi kuma ya kasance abin bai tabbata ba kai ƙarya kenan in ka ce astaghfirullah ina neman gafarar Allah madaukakin sarki wa atubu ilayhi kuma ina tuba zuwa gare shi sai kuma baka tuba ba yace to kai ƙarya kenan Allah zai kama ka akan laifi biyu kai masa ƙarya ina fata an gane sai dai ka ce rabbi gfirli Allah ka gafarta min tub alayya ka kuma karbi tubana kaga wannan roko kake yi baka ce ba labari kake bara baka tuba to amma dai malami sun yi raddi wa wannan malamin da ke da wannan fahimtar cewa duk ya halatta ka bada saboda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk guda biyu ko ka ce rabbi gfirli wa tub alayya ko ka ce astaghfirullah wa atubu ilayya duk ya tabbata saboda wannan hadisin shi ma ai gashi astaghfirullah ne ko أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وأتوب إليه سوى ذلك يا هلتا دك أي أمباني لس حديث نبكوي وعن شداد بن أوس رضي الله عنه وانا حديث أنكر مشهد شداد بن أوس ألا من أكين سركي مقارا مسير دا عن النبي صلى الله عليه وسلم دك أن نبت إرادة أمن سيسأر سبتا أغريشك آليتي سيد الاستغفار annabi yace shugaban istighfari gaba daya imam at-tibi alaihi rahmatullah dai daga cikin magabata yake cewa lamma kana hadha ad-du'a jami'an li ma'ani at-taubati kulliha
استعير له اسم السيد وهو في الأصل الرئيس الذي يقصد في الحوائج ويرجع إليه في الأمور. إمام الطيبي كتوى يايندا أدوانا استغفاري تتترى dukkan wata ma'ana mai kyau dunkulalliya da take cikin istighfari, duk wannan istighfari in ka kalla ta kunshi ma'anoni masu kyau masu nuna lallai da gaske kake kana neman gafara zuwa ga Allah subhanahu wataala. Yace yayin da wannan istighfari ya tattara wannan istu'ira lahu ismu sayyid, sai aka aran masa sunan shugaba aka bashi, aka ce shine shugaban istighfari gaba daya. Wa huwa fil asl, wanda shi as-sayyid abin da yake nufi shine ar-ra'is, shine shugaba, alladhi yuqsadu fil hawa'ij, wanda ake nufata sa idan mutum yana da wata bukata sai ya tafi wajen shugaba kaza ya biya masa, ya je wajen wani ya biya masa. Wa yurzau ilayhi fil umur, sannan gare shi ake mai al'amara idan sun rikice, saboda shine shugaba, a ce me kake gani game da kaza kaza, ya ki tafiya yadda ya kamata, me kake gani za a yi, shugaba yake yin wannan. To shi sayyidul istighfari an kira shi da sayyidul istighfari ne saboda yayin abubuwan da ya tattare na kalmomi masu tsada da dukar da kai da nuna kai ba kowa bane da komawa zuwa ga Allah madaukakin sarki, sannan da itirafi da zunubinka. Shi sa wasu daga cikin malamai suka ce babban dalilin ma da yasa aka kira sayyidul istighfari saboda itirafi da muke a cikin sa. Mai itirafi da muke shine abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu ulaka bi dhanbi. Mai abu ulaka, ina tabbatarwa hakika ni mai laifi ne. To babu abinda Allah madaukakin sarki yake so kamar karyewar zuciya wa bawa, mutum ya laifi da yayi kuma ya tabbatar da cewa babu wanda zai gafarta masa zunubin sai Allah subhanahu wataala. To Allah yana san wannan, Allah yana san wannan. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وكن سوى من ذنب الله يكوى وانا استغفار صلى الله عليه وسلم ويكوى يا سيدنا أبو بكر كي كاسم ويا سيدنا أبو بكر أعزم من ذنب الله يكوى إرادة أمو تيس أرى سبتة أغريش كاسم ألاك أسو شيد أبو وانس سبيشيال لي أعزم النبي yadda yake special a wajen annabi abubuwan sa ma haka suke. To shi annabi ya koya, saboda in ka kalli istighfar a ciki annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe yana cewa faghfir li maghfiratan min indik wala yaghfiru adh-dhunuba illa anta, ba mai gafarta zunubai sai kai ya ubangiji. To babu abinda Allah subhanahu wataala yake so game da bawa mutun ya laifi da yayi laifi ya kwantar da kai ya koma zuwa ga Allah, ya yadda babu wanda zai gafarta zunubin nan sai Allah madaukakin sarki. Allah yana san wannan ƴan uwa. To daga cikin abin da yasa ya karbi ragamar shugabancin istighfari gaba daya akwai wannan ƴan uwa. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace Allahumma anta rabbi ay yaqula al-abd, shine bawa yace Allahumma anta rabbi, ya ubangiji kai ne ubangiji na, la ilaha illa anta, babu abin bautawa da cancanta da gaskiya sai kai. Ƴan uwa, annabi da zaku ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tattara abubuwa guda biyu, ga rububiyya ga uluhiyya, ba haka bane? Duk ya tattara su gaba daya, ya tawassali da su, ya tabbatarwa da Allah madaukakin sarki rububiyyar sa, anta rabbi ar-rabbu, me rabbu shine mai halitta, mamallakin halitta kuma mai kula da halitta. Wannan ma'anoni guda uku sune ar-rabbu, lafazin rabbi yake kaiwa da kuma a cikin su. Allah shi ya halitta kowa, wallahu khalaqakum wama ta'maluna, bayan ya halice ku kuma shi ya mallake ku. Allah madaukakin sarki bai yi tarayyan mallakar halittinsa da wani ba, shi kadai yake mallakar komai da komai. Alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ard, duk mulkin samai da kasai nawaye na Allah ne, mallaka sa nashi ne. Sana abu na uku ƴan uwa shine at-tasarruf wa tadabbur, shine a gudanarwa, gudanar da halittarwa yake yi Allah subhanahu wataala, shi yake gudanar da halittar. At-tadbir, gudanar da halittar Allah ne yake yi.
to sannan sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kuma ya biyo bayan an tarabbi sai ce la ilaha illa anta ba kuma zan bautawa wani ba kuma zan bautawa wani ba sai kai shine abin da wanda yake nufi shine la ilaha illa anta ya tabbatar wa da Allah madaukakin sarki uluhiyarsa in aka ce al ilahu abin da ake nufi shine al ma'budu bi haqqi wanda ake bautawa bisa gaskiya da cancanta sannan sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce khalaqatani kai ka halicce ni wa ana abduka kuma ni bawanka ne in aka ce bawa a shine mai bauta kenan wanda yake bautawa wanda yake a matsayin ubangijinsa to menene bauta ɗan uwa bauta tana dunkulewa ne a cikin abubuwa guda biyu shine imtithalul awamir wajtinabun nawahi duk bauta bata fita daga ɗayan abubuwan nan guda biyu shine duk abin da aka ce kai kai duk abin da aka ce ka bari ka zamto cikakken bawa kenan me Allah madaukakin sarki yake so ya ce kai sallah kai azumi ka sada zumunci kai gaskiya kai amana kai kaza duk sai ka kiyaye su kai su ya ce kada kai ƙarya kada kai shirka kada kai kaza kada kai kaza duk sai ka kiyaye sai ka kyale su to kai cikakken bawa ne kenan ina fata an fahimta saboda kan aka ce wa ana abduka annabi yana tabbatarwa cewa shi bawa ne na Allah subhanahu wataala mai cikakkiyar bauta wa ana ala ahdika wa wa'dika sannan kuma ina kan yarjejeniyarka ya ubangiji da kuma alƙawarinka mastata'tu daidai gurgurdan iyawata al'ahdu wal wa'du duk abin da suke nufi alƙawari amma akwai bambanci a larabci aka ce al'ahdu shine yarjejeniyar da mutum yayi tsakaninsa da wani in aka ce alwa'du kuma shine alƙawarin da wani yayi wani kawai yarjejeni tsakanin mutum tsakanin mutum biyu ana cewa al'ahdu duk lokacin da muka yarjejeniya akan abu kaza zan yi abu kaza kai ma za ka yi abu kaza to dole ne mu cika wannan yarjejeniyar wa alwa'du kuma kawai yanzu misali in ce nayi alƙawari zan yi wani kaza wannan shine alwa'du to malamai suka ce wannan yarjejeniya dan adam yake yi wa Allah madaukakin sarki alƙawarin zai cika shine yarjejeniyar da Allah madaukakin sarki yayi da mu gaba ɗayan mu lokacin da muke alamar zarri muna kamar ƙwayar zarra a tsatsan annabi adam alayhi salam iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin to wannan yarjejeniyar lokacin da muke kamar ƙwayar zarra a tsakanin annabi Adam alayhi salam lokacin ba halicci kowa ba shi kadai ne to Allah madaukakin sarki ya yarjejeniya da mu yace mana wa za ku bautatawa dukkanin mu gaba daya muka amsa cewa Allah madaukakin sarki za mu bautawa Allah ya tambaye mu gaba daya ce alastu bi rabbikum ba ni ne ubangijinku ba ba ni ne halicce ku ba ba ni ya kamata duk gaba daya kowa ya amsa madadin kansa ba wanda ya amsa wani kowa shi ya amsa kowa ya ce bala haka abin yake ya ubangiji kai ne ubangijin sai Allah ya ce to nayi wannan yarjejeniya da ku ne an ta kulu kada ku je kuna cewa mun gafala game da wannan yarjejeniya da muka yi ya ubangiji shi yasa cikin surati yasin Allah madaukakin sarki ya ce alam ahad ilaikum ya bani adam Allah ta'budu shaytan shin ba mi alƙawari da ku ba ba mi yarjejeniya da ku ba ya kai dan adam cewa ba ka bautawa shaytan ba wacce yarjejeniya ce ita ce wannan ɗan uwan fahimta to shine mutum yake shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa wa ana ala ahdika wannan yarjejeniyar da muka yi ya ubangiji na zan bi ka zan bauta maka ba zan sa maka abokin tarayya ba ba zan maka shirya shirka ba ina kanta har yanzu muna kanta har yanzu muna kanta har yanzu wa wa'dika da kuma alƙawarin da kai ya ubangiji cewa duk wanda ya bi ka bai hada komai da kai ba zaka bashi aljanna wannan alƙawarin shi mai ubangiji ina kansa har yanzu ban hada ka da kowa ba shine wa wa'dika sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace amma fa mastata'tu daidai gurgurdan iyawata dan ya nuna gajiyawar ya nuna gajiyawar mu da kuma kasawar mu dan ba komai zaka iya yi ba an fahimta akwai wanda zai ce duk abin da Allah yake so zai yi duk abin da Allah yake so komai yayi 100% akwai shi babu to shine mustaqatun fattaqullaha mai mustaqatu eh fattaqullaha mustaqatu kai ka tsoraci Allah madaukakin sarki ka kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki gurgurdan iyawarka wannan abin yafi karfinka a matsayinka na dan adam gajiyayye ka tashe zakai kuskure wani lokaci a'udhu bika min sharri ma sana'atu ina neman tsari da kai ya ubangiji daga sharrin abin da na aikata daga sharrin abin da na aikata annazni baina kada su halakar da ni kada su kaina zuwa ga azaba kai ubangiji ina neman tsarinka daga gare su abu ulaka ina mai tabbatar maka ya ubangiji bi ni'imatika alayya da ni'imar da kai a kaina ina mai ikirari da tabbatar da cewa ya ubangiji kai mai ni'imomi ne kala 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 ba za su ibdu guba a kaina wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha haka Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin surati Ibrahim lokacin da ya jero ni'imomi da yawa yawa ko ya jero su wa sakhkhara lakumul fulka litajri fil bahri bi amrihi wa sakhkhara lakumul anhar wa sakhkhara lakumul shamsa wal qamara da'ibai wa sakhkhara lakumul layla wan nahar wa ataakum min kulli ma sa'altumuh Allah ya ce Allah madaukakin sarki ya baku duk abin da kuka tambaya duk abin da mutum yake so sai Allah ya bashi kyauta firi Allah madaukakin sarki ya baka shine wa ataakum min kulli ma sa'altumuh sai Allah ya ce wa in ta'uddu idan ka tsaya kace zaka kididdige zaka irga ni'matullahi ni'imar Allah madaukakin sarki da ya akan ka Allah ya ce la tuhsuha ba zaka iya ba babu wanda isa iya kididdige ni'imar Allah madaukakin sarki numfashinka kadai zaka iya kididdige wani irin ni'imar Allah ya maka akan sa ba yanzu dauki gangan jikinka ma kadai zubin jirin jikinka ka irga adadin ni'imar da Allah ya maka ba zaka iya ba ba zaka iya ba to shine dan adam yake tabbatar da cewa a cikin wannan sayyidul istighfar cewa lallai Allah madaukakin sarki ina tabbatar da ni'imar da kai mun ina ikirarin ta sannan sai ya ce wa abu ina kuma ikirari da tabbatarwa ya ubangiji bi zambi da zunubaina ma'ana kana ga Allah madaukakin sarki cewa kai mai laifi ne ka sani kamar yadda annabi adam lokacin da ya saba Allah ya ce rabbana zalamna anfusana ya ubangiji mun zalunci kanmu kamar yadda na ga mana a baya babu abinda Allah madaukakin sarki yake so dan adam ya kamar ya itirafi da abinda ya nazulimi Allah yana san wannan dan mutun ya san shi ba kowa bane ya san yana da wani ubangijin da idan yayi abu wajen sa zai kuma ya gafarta masa ina fata an fahimta shi sa duk lokacin da zaka istighfari dan uwa ka rinka amfani da kalmomin da suka kunshi itirafi nuna kai ba kowa bane gajiyawar kuma kai mai laifi ne Allah kake bukata ya gafarta maka kaga wannan wajen malamai suka ce shine sirrin sayyidul istighfari wa abu bi zambi ina i'tirafi da zunubi na malamai suka ce anan siyada din take anan shugabancin yake faghfirli to sannan sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya rufe wannan istighfar da cewa ka gafarta min fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta dan babu mai gafarta zunubi sai kai ya ubangiji sai annabi yace yanzu mun gama sai da istighfar ko sai yace man qalaha wanda duk ya fade ta fin nahari ayini da rana kenan da safi muqinan biha yana mai sakankancewa da ita yana mai yadda da abinda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa da ita ba kamar yadda na shafi maimaitawa ba ba jarrabawa yake yi ba a'a ya yarda da abinda annabi yake faɗa yanke ya san abinda annabi ya faɗa babu shakka ko kwanto a kansa shine muqinan biha yana mai sakankancewa da ita famata kafin ya kai dare sai ya mutu min yaumihi a wannan yinin nasa kafin dare yayi qabla ayyum si kafin yayi ni fa huwa min ahli aljannati kai tsaye dan aljanna ne inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye ba kai sunfe ba dan aljanna ne eh Allah ya sa mu daga ciki amin shi sa ba karba asara bace yini ya fito baka karanta sai da istighfari ba minti daya yawa ka karanta zai kai minti daya kuwa bai kai minti daya ba aiko to sai kai mun cide ba wa man qala ha min al-layl wanda kuma ya fada da daddare wa huwa muqinun biha shi ma yana mai sakankancewa da ita famata qabla an yusbiha shi ma sai rasa kafin safiya tayi fa huwa min ahlil jannati shi ma na daga cikin yan aljanna inji annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da shi wannan istighfari yan uwa kamar da ku sani yana cikin azkarus sabah wal masa ko zikirai na safi da yamma da annabi tsira da amince tsara sabbata a gare shi yakan yi kuma ya kwadaitar da al'ummarsa su yi riko da su eh wannan zikiran na safan nan da yamman nan yan uwa magabata su suka rike suka gagara komai suka gagara kowa kuma su suka rike ɗaya daga cikin magabata yake cewa ko lokacin da aka yakin siffin yakin da aka yi tsakanin rundunar sayyidina ali dan abi talib Allah ya kara masa yarda da rundunar muawiya dan abi sufyan Allah ya kara masa yarda yace ko lokacin da ake wannan gumurzin cikin tsoro ana kashe mutane suna zuba ƙasa yace bai bar wannan askar din ba sai da yi shi ba a wasa da shi yan uwa ko baka da lafiya indai bakin kai na iya mutsawa kai kokari kai wannan askar din bai kamata a ce kana musulmi ka wuce shekara 20 baka haddace addu'o'in nan gaba ɗayan su bai dace ba kwata kwata duk azkar din da annabi yake da safa kaje ka dauke su ka haddace su eh ka daina da kwallon tafi kace sai ka dau littafi ka ringa karantawa in kaje inda ba littafin ba yanzu ba fata muke ba Allah madaukakin sarki kiya dauka mu mutum a kashi kurkuku a sashi a cikin sel waye zai kama azkar ka karanta ina fata an fahimta zaka tsinci kanka inda ko a waya kake gani babu wayar waje baka waya shikenan ka daina azkar kenan duk shedanu su yi kanka gaba daya da gaske ina gaya maka da gaske haddacewa ake yi kuma zaka haddace sai da kake zuwa ka haddace abuwa marasa amfani can yanzu kai in kai dan boko ne in kana karatun boko in zaka jarba takarda nawa kake haddacewa ala takarda nawa kake haddacewa turanci ne ko zaka haddace ka haddace ka je ka rubuta in ka rubuta ne ma daga lokacin ka manta amma ga abin da zai maka amfani a duniyarka da lahiraka barin muku wani albishir yan uwa wannan azkar din duk wanda ya rike su azkar din safe da yamma to kaga wani mai sihiri kaga wani mai kambun baka kaga wani mai kulumboto kaga wani mai zane-zane wallahi kafi karfin sa ina ga muku wallahi kafi karfin sa sai dai kai yana wucewa sai taje boka yana wucewa baka san ma ana yi ba duk abinda mutum zai yi ya gama ne baka ma sani ba amma jikinka kamar ka baiwa da an huda shikenan baka azkar babu abinda zai kare dan adam kamar abinda Allah madaukakin sarki ya koyar da annabi tsira da aminci tsara sabbata a gare shi ku duba annabi tsira da aminci tsara sabbata a gare shi yace wanda ya karanta ayatul kursi bayan sallah bayan kowace sallah Allah madaukakin sarki zai kare shi gaba daya babu abin da zai hana shi shiga aljanna kuma sai dai mutuwa kawai sai dai maka mutu ba a wani ne dan Allah ku kalli irin wannan garabasa amma sai ga wani yana kasawa saboda shedan Allah ya kyauta wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi malai ce abu'u abinda ake nufi da abu'u bi ba'in madhmuma da ba wacce take mai dhamma thumma wawin wa hamza mamduda sannan da wawun da hamza wadanda suke masu madda masu wanda za a ja su abu'u wa ma'anahu abinda yake nufi shine uqirru wa a'tarifu ina i'tirafi ina tabbatarwa kamar yadda na riga na ambata bar mu karanta hadisi na karshe sai mu dakata wa an thauban radiyallahu anhu qala an karbo daga thauban Allah ya kara masa yarda shi thauban مولاني نمن زن الله إرادة أمن شيء أرى ثبت أجريش مولاني براني أكثي مولاشي نكمر برر رمباوة نا نبت إرادة أمن شيء أرى ثبت أجريش شيني رويت من الناديس يتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبت إرادة أمن شيء أرى ثبت أجريش يا كسن شيء إذا انصرف من صلاته إذا نجم سلس تفر الله لقد كن سلوا لي قدابير دا أكي أتكن دريدين استغفر الله ثلاثا yakan yi istighfari sau uku wa qala sannan sai yace Allahumma anta as-salam ya ubangiji kai ne as-salam as-salam din ne daga cikin sunan Allah ko subhanahu wata'ala wasu malamai suka ce abinda ake nufi da as-salam shine as-salimu min sa'irin naqaisi wal munazzahu anha shine wanda yake kubutacce daga dukkanin wasu tawaye-tawaye kuma abin tsarkakewa ne daga kowace irin tawaya wasu kuma suka ce al-muslimu liman shi'ita min al-afati wal mabar Allah kai kake kubutar da duk wanda kaso daga dukkanin wani abin cutarwa daga dukkanin wasu cututtuka kowanne aka fasara shi yayi wa minka as-salamu sannan aminci ma daga gare ka yake ubangiji duk wanda ya samu aminci daga waye daga Allah ne tabarakta albarkatinka sun yawaita ya ubangiji ya zal jalali ya ma'abucin girma wal ikrami ya ma'abucin karamci kila sai aka ce lil auza'i wa huwa ahdu ruwatihi imam al auza'i sai daga cikin marwayata hadisin aka ce masa kaifa listighfaru da aka ce annabi yana istighfari sa uku ya istighfarin yake ya annabi wannan irin lafazi annabi yake amfani da shi qala sai yace yaqulu annabi yana cewa astaghfirullah 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 shikenan wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi yan uwa wannan hadisi ɗaya ne daga cikin hadisan da suke mana bayani game da addu'o'in da ake karanta bayan gama sallah ko wanda malami suka ce su ne Allah madaukakin sarki ya ambace su da al-baqiyatus salihat in kana jin al-baqiyatus salihat waɗannan azkarun da ake bayan sallah ne al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya ko sai Allah ya ce me wal baqiyatus salihat khairun inda rabbika thawaban wa khairun me amalan amalan Allah ya ce al-mal wal banuna mata abinnan dukiya da aya zinatul hayatid dunya kawani adoni na rayuwar duniya duk wanda ya same su yana jin dadi yana yin farin ciki wanda duk ya rasa su kuma yana yin bakin ciki da takeici adoni na rayuwar duniya kowa yana son su haka ne yawa sai Allah ya ce wal baqiyatus salihat amma wanzajjun nagartattun ayyuka khairun inda rabbika su suka fa alkhairi a wajen Allah madaukakin sarki wa ahsanu amala kuma su suka fi kyakkyawan abin da ya kamata a burata al'amalu bil hamza buri yake nufi al'amalu bil aini yana nufin me aiki al'amal aiki al'amal buri kenan ina fata an fahimta khairun inda rabbika thawaban shi yafi alkhairi dalada a wajen Allah madaukakin sarki kuma sai Allah ya ce wa khairun me amala shi yafi alkhairin da ya kamata kowa ya burata waɗannan abubuwan shi yasa kaga al-baqiyatus salihatu dinnan kai kokari su ma ka rike su da kyau kada wato abin da yasa nake karje da daman wannan yan uwa kada a fimu menene ake cewa a zo garin mu a fimu rawani kada mutun ya zo a duniyan nan ya fika kudi ya fika kuma ya fika bin Allah ba haka bane mutun ya fika azkar din safe ya fika azkar din yamma ya fika azkar din bayan sallah ya fika azumi sai da alamis kuma ya fika kudi saboda Allah dukan bai yawa ba sai ka dan rage wani an dan fika a can sai wani ka dan abin nan ko ba haka bane kun manta hadisin zahaba halid dusur bil ujuri suka ce ya rasulullahi annama su kudin fa gaskiya da matsala za a yi duk sun tafi da ladan sallan nan da muke yi muna su ma sun zo suna yi azumin nan da muke su ma kuma sun lallabo suna yi dan azumin nafilan nan duk komai muka su ma suna yi amma kuma suna da dukiyar da suke dauka su bada sadaka mu kuma mu da ita sun fi mu ko ba su fi mu ba wallahi sun fi mu inda sun yi na Allah ko a wajen Allah sun fi kware da gaske aikin da kake su ma sun yi su kuma sun yi kai kakasa ba su fi ka ba to sai annabi ya ba su wata formula sai ce ku rinka yin subhanallahi kaza ku rinka yin alhamdulillahi kaza ku rinka yin annabi ya ba su wata formula iya su da su suka tashi suna ta manna mun gode ya rasulullahi suka tashi aka ce can bayan wani lokaci su ma masu kuɗin ne sai suka ji tunda abu ne da yake a fili annabin wani ne ke bantacce kowa nasa ne su ma sai suka ji suna ta yi abinda aka ba su koyi su ma sun ji suna yi sai suka da suka ce ya rasulullahi wallahi sun ji abin da ka ba mu kuma su ma suna yi ba annabi ce zalika fadlullahi yutihi man yasha falalla Allah sai da yake bari ita ga wanda ya ga dama wannan babu yadda zaka yi wallahu faddala ba'dukum ala ba'd fi rizqi haka Allah ya ga dama amma dai abin da yake nuna maka shine dan Najeriya dan Najeriya wallahi duk yadda za a kai kokari ka ba Allah kai ba Allah ba haka bane amma kana Najeriya kana Najeriya kana Najeriya kana sayan kwanan shinkafa 3000 kuma ba 3000 tane maka wahalar samu sannan kaje lahira ka shiga wuta saboda Allah kaga ai dukan yayi yawa eh shi sa irin wannan nake dan tsayawa in jaddada mana mu rike su mu rike su mu dan rinka rage sabannan da Allah eh ma duk wani abin da muka san zai kusanta mu da Allah mu rinka yin sa yawa sai kaga ko na din mun sha wahala da mun je lahira duk sai mun manta da halin Najeriya eh da an tsoma mu aljanna shikenan ba haka bane Allah ya sa mu dace sai mu dakata nan wa insha Allah ta'ala abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya na'am wa alaikum assalam wa rahmatullah to na'am sai dai in mutuwa gaskiya ne aljanna dai ko gaskiya ne na'am gaskiya ne
akwai wani abokina
na'am
muna zariya a cikin makarantar ma'aikacin sai kungiyar yan kafin sai girawo
to fa
suka ce masa ya rinka sako musu jarirai
inna lillahi
ana yankawa zai rinka samun kuɗi shekara za a biya masa mota duk da ya azabi ya ce duk wanda ya je ya rike rai
shikenan
bayanan
nan gaskiya ne
ina gudun cewa kada wasu su dauka ga wannan karin da yayi mutum zai zo ringa yin waɗannan azkar amma kuma ba ta tana yin
shi kowanne zaman kansa yake abinda malam Larabi yake cewa shine akwai wanda zaka ga in suka ji an faɗo tafalala an ce akwai wani abu wanda idan mutum ya karanta shi Allah zai bashi lada iri kaza ko za a sashi aljanna sai je ta tabar kaza ai daga wannan za ka gane bai san Allah ba daga nan za ka gane bai san Allah ba abinda Allah madaukakin sarki ya ce wallazina yu'tuna ma ata wa qulubuhum bi wajilatun annahum ila rabbihim raji'una nan Aisha take cewa ita tsammaninta sune waɗanda suka yi zina suka yi sata suka yi kaza sai suka tubo kuma zuciyarsu ta kare annabi ya ce ba su bane sune waɗanda suka yi aikin alkhairi suka yi sallah suka yi azumi suka yi kaza amma zuciyarsa a tsorace take Allah madaukakin sarki ya karba ko bai karba ba su Allah yake nufi da wannan yu'tuna ma ata wa qulubuhum mi wajilatun annahum ila rabbihim raji'una to dan mutumin da dan ya istighfar zai kuma ya yi wannan sai bai san Allah ba kuta kuta bai san yanzu istighfarin da kai waga maka Allah ya karba da Allah akwai duk ba sare muke ba sare muke saboda haka baya nuna cewa dan an ce ka istighfar da ka samu kaza mutum kuma ya ce wai zai je ya kashe mutane kuma ya je aikin haji a ce man hajja walam yarfus walam yafsuq kharaja ka yawmi waladatu ummuhu wanda ya aikin haji bai yi kaza bai yi kaza ba zai dawo kamar yadda mahaifiyarsa ta haife shi ya ce ai shikenan alhamdulillah ba haka bane wallahi ka je kai ta aikin kullun zaka je kai aikin haji in ya halatta ai aikin haji kullun ka koma ga Allah madaukakin sarki ka ga yadda zaka haɗu da shi Allah ya sa mu dace na'am
na'am idan ya zuba wasu waɗanda suke nuna cewa su talakawa ne ba su ta yadda za su ci abinci
na'am
wani su zuwa ake wajen masa sai an zuba mu ya ce zai a ce ban da nama sai ya ce ya kunshi zari
ya gudu
yanzu da yawa suna da zai na kana ba su guda mata wanda aka bayar cewa wai in kana ji mimo a matsi ka je ka ci abinci amma ban da nama
wai ba da wannan batuwar wai idan mutum yana jin yunwa zai ci abinci banda nama ya tafi wallahi sai ka biya Allah ya sa mu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullah bismillah assalamu alaikum